sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tushen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke kuma sai a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abice tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abinda masu kula da lamura ke cewa game da gayyatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa babban sufetan 'yan sanda bayan da ya samu bayani cewa ya saba umarnin da aka bashi na zaunawa jihar Benue sai an shawo kan har-haren da ake kaiwa a jihar. Muna kuma da rahoto kan ayyukan haji a jamhuriyar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sakawa ƙasar takunkumi game da makamai, muddin dai aka ci gaba da fada. Kudurin wanda Amurka ta aike da shi wajen taron ta bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Ta ce tana ganin dakatar da sayar da makamai da shiga da su cikin ƙasar zai durƙusar da sassan biyu masu faɗa da juna. A cikin shekarar 2011 ne dai ƙasar ta Sudan ta Kudu ta samu ƴancinta daga ƙasar Sudan, amma kuma tun daga wannan lokacin yakin ba sa sai barke tsakanin sassa biyu, wato tsakanin bangaren shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar. Ko a cikin watan Disamba an sa hannu akan samar da zaman lafiya, amma hakan bai yi nasara ba. Yanzu haka dai ƙasar da tana fama da matsanancin rashin abinci, domin ko an kiyasta cewa mutane da suka kai miliyan 4 ne suka bar ƙasar da yaki ya daɗe ta don tsananin yunwa da ya addabe su. Shugabannin kasashen Burtaniya, Faransa, Jaman da Amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar Rasha ta sawa wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar Rasha da ke zaune a Burtaniya. Shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a ƙasar Turai domin koraban da amfani da irinsa tun lokacin yaƙin duniya na biyu. A cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar jiya Alhamis, Prime Minister Burtaniya Theresa May, Shugaba Emmanuel Macron na France Angela Merkel da Shugaba Donald Trump sun ce ba wani bayani da ƙasar na Rasha za ta yi da zai zama karɓaɓɓe cewa ba ita ce ke ta aikata wannan ɗanyen aiki ba. Suka ce, muna kira ga ƙasar ta Rasha da ta amsa duk wata tambayar da aka yi mata da ke da nasaba da wannan harin, sai dai Rasha ta musanta wannan zargin. Ana sa ran Prime Minister Burtaniya May nan ba da jimawa ba ta bayyana matakai da Burtaniya za ta ɗauka akan Rasha game da wannan, wanda ya haɗa da koran jami'an jakadancin Rasha har su 23, wanda wannan shi ne abin da aka jima da ganin irinsa tun shekarar 1971 lokacin yakin cacar baki. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce haka ita ma Moscow za ta kori jami'an jakadancin Burtaniya a ƙasar nan ba da jimawa ba domin ramuwar gayya. Lavrov ya bayyana matakin da mai ta ɗauka a matsayin shirme. Ya ce ta yi haka ne da niyyar ɗauke hankalin ƙasar na Burtaniya da ke fama da matsalar fita daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wurin yin allawar dare da harin da ƙasar Rasha ta kai da sinadari mai guba a Burtaniya ga wani tsohon mai leƙen asiri. Haka kuma wannan ne karo na farko da Amurka ta kakaba takunkumi ga ƙasar ta Rasha akan zargin da aka yi mata game da kutsen a harkokin zaben Amurka. Da manema labarai suka tambayi shugaba Donald Trump game da guban da aka sama wani tsohon mai leƙen asiri a Salisbury, sai ya ce ga bisa dukkan alamu ƙasar Rasha ce ta aikata wannan aika-aikan. Kana ya bayyana yunkurin kisan na wannan tsohon mai leƙen asiri a matsayin babban abin bakin ciki. Ya ce Amurka ta ɗauki wannan batu da muhimmanci kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka yi. Sai dai da farko, shugaba Trump ya yi ɗari-ɗari wajen sukar shugaba Putin da kuma ɗaukar mataki mai tsanani game da wannan batu. Da farko dai, shugaba Trump ya faɗa ya nanata cewa ba kowane alaƙa tsakanin tawagar kwamitin yaƙin neman zaɓensa da ƙasar ta Rasha, don haka bincike ma da Amurka ke yi akan wannan zargi ba komai ba ne illa bi ta da ƙulli. aje dai Amurka ta bi sahun sauran kasashe kamar su Burtaniya, Faransa, na goya wa Burtaniya baya akan cewa Rasha ke da alhakin kai harin sinadarin mai guba ga tsohon mai leƙen asirin. Amurka ta buƙaci sauran kasashen duniya da kar su ga laifin kowa sai na ƙasar Siriya, Rasha da Iran akan mummunar ta'asar da aka taɓa yi wa bani Adama, in ji wani babban jami'inta. Mai boye shugaban ƙasar Amurka shawara a harkokin tsaro HR McMaster shi ne ba da wannan sanarwa a wajen wani taro da aka yi a wurin adana kayan tarihi a nan Washington lokacin domin tuna shekaru bakwai da fara yakin Siriya. McMaster ya ce gwamnatin Assad ta kashe mutane ba ƙaƙƙautawa, ta tursasa musu, ta azabtar da su ta amfani da yunwa, ta yi musu fyaɗe, kana ta yi amfani da makami mai guba duk ga mutanen nata. Ya ce ta kai hari a asibitoci, makarantu, kuma da yawan 'yan ƙasar ta Siriya an tsare su, wasu ma ɓacewa suka yi ɓat ba a gansu ba, har yanzu babu laforiyarsu.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. To madalla, bari mu faro takon a Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gayyato Sufetar Janar na 'yan sanda Ibrahim Idris domin neman cikakken bayanin da ya sanya bai zauna a jihar Benue kamar yadda aka umarce shi ya yi ba. Wakilinmu Umar Faruk Musa na ɗauke da cigaban rahoto.
Bayanai da ya suna nuna cewa Sufetar Janar ɗin a lokacin da shugaba Buhari yake Benue shi kuma yana hutu ne na sati biyu. Amma a waje ɗaya, matsalolin tsaro kamar yadda Suleiman Ɗanzaki, tsohon shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, yake bayyana min a cikin fira da na yi da shi a Abuja, muhimmiyar matsala ce da ya kamata dole ne gwamnati ta yi haɓasa domin tabbatar da ta ɗauki matakin tilasta a ɗauki matakan da zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Don haka ne na tambaye shi, shin rashin ɗaukar matakai akan irin wannan jami'an da ke bijirewa odar shugaban ƙasa me yake iya haifarwa a cikin Najeriya? Sai ya ce,
to yana iya haifar da rashin tsaron gaba ɗaya, domin dama aikin 'yan sanda ne su yi waɗannan ƙananan ayyuka. Sai in sun kasa sai a gayyato soja, bayan an gayyato soja an san cewa 'yan sanda sun kasa. Idan Inspector General of Police zai kasance an ba shi oda bai ba, dan ya nuna bai da sha'awan aikin kenan. Rashin sha'awan aikin nan kuma abu ne wanda yake ana halin yadda ake kashe mutane. Ba fa ana ƙoƙarin yi ba ne, ana kan yi ne, kuma an aikatan. Dama abinda ake tsoro a tare abu kafin ya faru. To in ya faru kuma an ce kai ka je, ai wanda yake aikin tsaro ai bai da lokacin hutu, kuma kowanne daga cikinsu a sanannen abu ne, buɗaɗɗen sirri ne cewa ko ka tafi hutu fa ana iya kiranka kowane lokaci ka dawo. Alabashi in ma biyanka za a yi, ana iya biyanka. In aka yi haka nan, to waɗansu ƙasashen in haka ya samu, shi shugaban tsaron da kanshi zai ce gaskiya na yi kuskure tsayawa na hutunan da aka yi na bar aiki. In ko bai iya yin haka nan ba, to shi kenan kuma ai an nuna cewa shi bai damu da aikin ba sosai.
To amma ganin cewa shugaba Buhari har yanzu bai yanke shawarar ya kore shi daga aiki ba, ko ya dakatar da shi daga aiki ba, kana ganin akwai wani abu da zai biyo baya tunda yanzu an fara cece ku je cewa lokaci yayi da ya kamata ba ma 'yan sanda ba, hatta da rukunin sojoji su ma a musu garan bal, domin irin sakacin da ake gani shina kai ga Najeriya ga abun kunya da hasarar 'ya'yanta kamar 'yan matan da aka sata a dabci?
To kaga yanzu in ma wani abu ake magana a ciki, su ainihin waɗanda ake ce ma 'yan adawa sun samu kafa, sun samu logon duk abin da za su faɗa. Maganan tsaro duk abin da ya sa aka zargi gwamnatin baya kenan. Aka ce basu damu da sha'anin tsaro ba. Shi tsaro sha'anin tsaro abu ne mai tsada, abu ne na mai da hankali, abu ne na neman in ma ba ka da ƙarfin da za ka yi ka miƙa hannunka ƙasashen waje ka nemi shawara. Domin idan ba ka yi waɗannan ba, ai gwamnatin ba ta, tsaro shi ne muhimmin abu.
To amma har ila yau dai Malam Garba Shehu yana ganin cewa ai ba ta hana zuwa hutu daga shi Sufetar Janar na 'yan sandan.
Zancen hutu a ƙa'ida ce wani an yi kalanda tun daga farkon shekara zuwa ƙarshe, wani zai je hutu lokaci zuwa lokaci kaza. Idan baka daga ka je hutu ba, na ƙasan ka shi ma ba zai fito a ganshi a rana a ga irin kamunsa ba. Saboda haka ba saba doka ba.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in hulɗa jama'a da aikin jarida a fadar gwamnati, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin wannan bincike da abin da zai haifar, da kuma matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka idan sakamakon ya nuna cewa a zahiri o da shi dai ba a bi ta ba. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
To ma da labarin mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda hukumar Alhazai ta bayyana daukar waɗansu matakai domin samar da sassauci ga maniyyata bana kamar yadda zaku ji wannan rahoto da wakilin mu Sulaiman Barma ya hada mana.
Kore yake an dan samu karin wasu kudade akan abin da maniyyata suka biya a bara. Hukumar ta Alhazai da ake kira Koho ta bayyana cewa karin bai taka kara ya karya ba. Hasali ma gwamnatin kasar ta karya farashin tikitin jirgi dangane da sabbin matakan da kasar Saudiya ta bullo da su. Basu haddasa wa maniyyatan jamhuriyar ta Nijar damuwa ba. Alhaji Nuhu Sallau shine magatakarda a hukumar Alhazai ta ƙasa Koho.
Bara ku kun sani a miliyan 2,238. To bana an ƙara da jika 38 ne. To mu sai mu ce alhamdulillah tunda ga yanda hukumar Saudiya suka ƙara abubuwa abinda ake ce mata TVA kenan. 5% kuma abu wajen haraka abinci Mina da Arafat sun kara kai dai abinda suka kara can wurin ya shika 100 a bara kudin jirgi shika 975 ne bana gwamnati yace a medo shi shika 900 kenan sai mu ce alhamdulillah.
Ejojin aikin haji irin su Abdulaziz Idrisa Jigal mai shugabancin kamfanin Almanasik sun yi na'am da wannan tsari.
Gaskiya mun ji dadin wannan farashi saboda dama shi hukuma ba abun da yake nema sai a samu sauki mu Alhazai kuma mun gani can Makka an kara da wadansu abubuwa amma duk wannan dai wannan farashi gaskiya mu da sai mu ce alhamdulillah in Allah ya da kuma zamu yi aiki mai kyau kuma zamu samu fa'ida kuma mutane zamu yi kai su lahiya mu bada su lahiyin Allah ya yarda.
Wasu ƴan Nijar na ganin masu ruwa da tsaki a sha'anin aikin hajin kasar ba su yi la'akari da halin fatarar da talakawa musamman na karkara ke ciki ba kafin tsayar da kudaden hajin na bana. Doma Alhaji Hassan Mani na kamfanin Excellence na cewa
babu zancen mutum wanda ya san tsara aikin haji koko wanda ya taba zuwa aikin haji ya ga wanga kudin sun yi tsada. Ga lissafin da harin da muka yi aikin haji bana akalla sai kusa kai miliyan 3 amma ba shi bane gurin mu masu tsara aikin haji da umara mu taimaka ma mahajjata Allah sai ya taimaka mu.
Matsalar jiragen da za su yi dakon Alhazai daga Niger zuwa Saudiya akan lokaci ita ce matsalar da ta fi cin yawan maniyyatan kowace shekara tuwo a ƙurya. Dalili kenan da hukumomi a wannan karan suka mayar da komai na jigilar Alhazai a hannun wani kamfanin cikin gida.
Wannan kamfani na ƙasa wanda ake ce mana Niger Airways shine aka damƙa mu duka wannan aikin. Sai dai mu addu'a Allah sa abin ya zo da sauki kamar yadda muke fata.
Kujeru kusan 16,000 ne kasar Saudiya ta ware a bana domin Alhazan jamhuriyar Niger. Saboda haka ake sa ran rufe rajistar maniyyata a watan Mayu da ke tafe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Manal Sule bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Thank you.
Amma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata ranar 8 ga watan Maris aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya. Mata daga bangarori daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu akan irin gudummuwar da mata ke takawa da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi da Madan Rahila Goji akan irin matsalolin da mata ke fuskanta.
Sa'annan kuma na biyu shine rashin zaman lafiyar nan da ana kashe mana mazajinmu da yayanmu. Gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin. In an ce yan siyasa ne su dena, domin suna zuwa can ma kansu da yayansu. Mu talakoki muna nan, mu sharana mu zabe su kuwa ba za su zo su tuna da mu ba. Saboda haka muna roka cewa yan siyasa kansu dinga bata mana yaya. Kowa ya shiga a cikin addininsa a koyas da yaya, a koyas da mata. In ka gane ka samu koyaswa, za ka san sauran Allah, za ka san abin da bai da kyau. In za ka aikata, ruhunka ma ba zai barka ba. Saboda haka muna so gwamnati su ba mayan mata yanci.
Ita kuwa Hajiya Ummul Khair Ilyasu ta ce har yanzu ba a ba mata guraben da za su ba da nasu gudunmawa don ci gaban ƙasa ba.
Maganar gaskiya, mata sun rasa dama, ba a ba su damar da za su zo ba ma, balantana fahimci menene matsalarsu, balantana a saurare su. Idan kika duba tun daga kan councilors har zuwa kan members house of assembly har zuwa kan commissioners, it is a in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku. Wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki, wannan yasa ake tunanin kaman bamu kai ba. Idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba, magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu, suna da ilimin, suna da fahimtar, suna da duk wata abu da ake bukata a samu domin a fito da su, su ma a tafi nan da su. Kuma matsalar indai har ba a ba wa mata wannan daman ba, ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba. Mazanan da ake tafiya da su mazanmu ne, in ma ƴaƴa ne ƴaƴanmu ne. Idan suka fita suka dawo gida gare mu suke, in shawarar kirki ce abun mu za a samu. To tunda har an yarda mu ba su shawara a gida, ina ganin menene zai hana ba za a fito da mu ba da shawarar ba, saboda gwamnati ta jina mu ma matsalar, ta kuma ga hanyoyin da zamu kawo masu muhimmanci domin kawo ƙarshen matsalolin.
Akwai matsaloli da musamman ƴaƴanmu ƴan mata ke fuskanta, kamar na fyaɗe wanda yanzu ya zama ruwan dare. Kina ganin kamar ta yaya za a magance?
Eh, to mataki na farko da muke bukata shine a faɗakar da kan iyayenmu, a wayar da su bin haƙƙin ƴaƴansu idan haka ya faru. Mafi akasari yana faruwa ne iyayenmu suna tsoron fito da maganan, saboda suna gudun irin kallon da za a yi wa ƴaƴansu. To wannan boye wanda ake yi shi yasa masu aikata ta'assan suke ci gaba. Amma idan kika ajiye a gefe, kika ce bari in fito in nemi ƴancin ƴata wanda yayi aikin yaga an dauki mummunan mataki akan shi, to zaki ga idan akwai wani wanda yake so yayi zai ji tsoro. To amma indai har muka ci gaba da yin shiru, to ina ga miki maganar gaskiya shine za a ci gaba da aikatawa. Kuma sannan su karan kansu inda haƙƙin daukan mataki yake kansu, su dinga yin adalci wajen ganin sun dauki kokwaran mataki yadda wani zai guji aikata irin haka.
Malama Esther Nasara tace mata a kasashen da suka ci gaba suna samun a saurare su ba kamar kasashe masu tasowa ba.
Ko da shike in ka duba kasashen waje zaka ga cewa mata dai damuwoyin su suna raguwa domin ana jin su in su yi magana. Amma in an dawo Africa, an dawo Nigeria, sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci. Ishu na wife battery shi ma yana karuwa.
Wato dukan mata, cin zarafin
mata, yawwa. Duka dai wayannan abubuwan suna karuwa domin ba wanda zai masu magana, wanda ba wanda zai kawo maybe a passing laws wanda zai kebe su, aha, wanda zai ba mace yanci. Ya kamata ba samu matan da suna wakilcin mata daga karkara.
Yayin da nake kokarin hada wannan rahoto, sai ga tawagar wasu mata da suka nemi bayyana korafinsu.
Sunana Jenny Sautani. Mun zo ne muna roko ko zamu samu taimako daga wurin gwamnati. Gaskiya mu da an gamu haka, mu gwamraye ne, muna kasuwanci, kasuwanci baya fita. Sai siyasa ya zo, zamu yi ta siyasa, mu yi ta siyasa. Amma dan takara ya samu ya zo na kujera, ya manta da mu, ba mu cin gaba komai. So abin ya dame mu. Gaskiya muna so a tamaka mana.
Jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Zainab Babaji da ta yi wannan hirar, da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada wannan shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaishe ku sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Daniels na neman taimako domin ta bude bakinta. Labarin ya ci gaba da cewa tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels ta kaddamar da asusun neman tallafi a yanar gizo domin samun kuɗin da za ta biya kuɗin toshiyar baki da lauyan Donald Trump ya bata kafin zaben shekarar 2016. Tauraruwar da ta karɓi kuɗi dala Amurka 130,000 kwanaki 12 kafin zaɓe a matsayin toshiyar baki akan zargin mu'amalar da ta yi da shugaban na Amurka shekaru 10 da suka wuce. Har ila yau jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton Amurka ta faɗi zuwa mataki na 18 a layin farin ciki. Labarin ya ci gaba da cewa shekaru biyu a jere Amurka na faduwa a rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya take ɗaukar nauyin na gano ƙasashen da suka fi farin ciki a duk shekara. Rahoton na bana da aka buga, Amurka na mataki na 18 daga cikin ƙasashe 156. Rahoton dai ya bayyana cewar teɓa ko kuma ƙiba da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da baƙin ciki na daga cikin dalilan da suka taimaka wajen rashin farin ciki a Amurka. Haka kuma rahoton ya bayyana ƙasar Finland a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa farin ciki a duniya. Yayin da ƙasar da ta yi nasara a bara, wato ƙasar Norway, ta biye mata a baya, sai kuma ƙasashen Denmark da Iceland da kuma Switzerland. Ƙasashen da suka zo na ƙarshe kuwa su ne ƙasar Burundi da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Sudan ta Kudu. Sai mu tsallaka jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken dubban ɗalibai ne suka gabatar da zanga-zanga domin nuna ƙyama ga tashe-tashen hankulan da bindigogi ke haifarwa a faɗin Amurka. Labarin ya ci gaba kamar haka, wata guda da ya gabata ɗaruruwan matasa suka ranta a nakari domin tsira da rayukansu a cikin makarantarsu a ajujuwan makarantar sakandare ta Marjorie Stone Douglas, inda ɗalibai da wasu ma'aikatan makarantar 17 suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi. A ranar Laraba da ta gabata, ɗalibai suka fita ƙwansu da kwarkutarsu da zimmar ba za su ƙara fuskanta irin wannan tashin hankali na neman tsira da rayuwarsu ba. Haka takwarorinsu da ke birnin New York da Chicago da Atlanta da Santa Monica da ɗaliban makarantar sakandare ta Columbine da Newtown a Connecticut da sauran birane da dama a faɗin Amurka suka fice daga ajujuwansu da misalin ƙarfe 10 na safiya. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru, sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America in Hausa, mai magana Bello Alali Nguwa sannan local government campuses Nigeria. Ra'ayi na yau ya karkata ne akan zuwan Buhari, inda tsohon waɗanda 'yan Boko Haram suka sace. Gaskiya abun ya yi daidai, amma Buhari maganganunka sun kasu kashi-kashi. Ta ce ba ka shirya da 'yan ta'adda, sannan kuma ka yi bugun gaba a lokacin can baya cewa kai da ka hau mulkin da ba da ɓata lokaci ba cikin kwanaki ƙanƙani za ka sassaɓe mutanen da, sannan ka kasa aiwatar da abubuwan da ka faɗi, kuma ka yi bugun gaba a kan ce ma gudula ai gudula shi a Boko Haram. To alhaƙiƙanin gaskiya mu ba mu jin daɗin irin waɗanga kalamai, saboda ba don komi ba addinin musulunci addinin zaman lahiya ne, addinin musulunci addini ne mai maganganu masu daɗi masu amfani waɗanda ga ainihin jawo hankalin mutum, saboda ba don komi ba mutum in dai ya kai imamin to ya san maganganun da zai faɗa.
Mai magana Muhammad Awadu Babayir, shugaban hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah ku miƙa sakona ga sanatocinmu na Najeriya. Ake sanata ya ɗauki naira miliyan 13 da wani abu a wata banda kuɗin albashinsa. Amma mu sanatar mu na Bauchi ta Arewa wallahi ta ko ta ko kafa sawa muke so ya shigo yankin mu ga halin da muke ciki yau shekara 2 da rabi ko shekara 3 kuma tun shi babu buga abin da yi ba. Wannan al'amari har ina, wannan zalunci har ina. In Allah iya da sanatocin Najeriya ko kuma furajen Najeriya wallahi wannan karan Allah da aliyan hada giya da kwalbar kudin zaki in Allah iya da yanzu ne da ni zaɓe na gari insha Allah za ku gani a ƙuri'unku.
Ra'ayoyin ku masu saurare, to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wata gara da ake bi da kafa wanda aka kammala ginawa kwana ɗaya a Miami da ke jihar Florida na Amurka ta rufta jiya Alhamis kuma ta murƙushe motoci. Jami'an 'yan sanda sun ce tuni ake gudanar da ayyukan ceto a wannan wurin da ke tsakanin babban harabar jami'ar nan da ke Florida da kuma wurin kwanan ɗalibanta. Motoci masu ɗaukan kaya masu nauyi da tono kurakusai da ma sauran 'yan sanda suna cikin sahun abubuwan da ake amfani da su wajen wannan aikin ceton. Shugaban hukumar kashe gobara da ke Miami, Dave Downey, ya ce an samu gawarwakin mutane hudu da gadar ta danne kana an kai wasu mutane 8 asibiti. Haka kuma 'yan sanda sun ce motoci 8 ne gadar ta danne. An gina gadar ne da niyyar sauƙawa ɗaliban jami'ar ta Florida yawan gittawa titi da ke gaban makarantarsu mai yawan samun cincirin da motoci wanda sau tari tsallake shi yake zamewa wani jan aiki domin ko layin motoci 8 ne ke gilmaya a lokaci guda. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na tsawon shekara guda tare da barazanar sawa ƙasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da faɗa. Kudurin wanda Amurka ta aike da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo zaman lafiya da tsaro cikas a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Birtaniya, shugabannin ƙasashen Birtaniya, Faransa, Germany da Amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar Rasha ta sa wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar Rasha da ke zaune a Birtaniya. Shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a ƙasar Turai domin rabon da a yi amfani da irinsa lokacin yakin duniya na biyu.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da ma dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyanmu John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da can zuwa da ranar ku je abokan aikinmu, kuma muna cewa ku wani lafiya, mu kuma mu je mu kwana lafiya da alheri.